بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar Laraba ne wanda ya daidai da 25 ga watan Sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da 5 ga watan August shekara ta 2010 wannan shine kasar na hudu daga cikin jeren giyar kasusuwan da muke karatu dangane da ilimin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na to haka aka rubuta malami abin da aka rubuta ne nake karanta to an ce alhamis ne jama'a amma ba ni ne kuskure ba wadanda suka rubuta ni Allah ya kiyaye karatun hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare da ilmomin shi wadanda ainihin wato muke yi a cikin wannan littafi na Nukhbatul Fikr ta al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a musulmi ba su manta ba mun yi karatu dangane da bayani akan mutawatir to akwai wata mas'ala mai matukar muhimmanci kwarai da gaske dangane da mutawatir ko kuma wasu mas'aloli masu matukar muhimmanci daga cikin waɗannan mas'aloli shine ka dai ji sharuɗan da za su tabbata ga hadisi ya zama mutawatir waɗannan sharuɗa da suka tattaru sai suka yi wahala a kwakwalwar wasu manya-manyan malamai sai suka ce a ƙarƙashin waɗannan sharuɗan ba zai taɓa yiwuwa a samu hadisin da ya cika wannan sharuɗan ba malamin da ya wannan magana shine al-Imam Ibn Hibban da kuma al-Imam Abu Bakar al-Hazimi waɗannan malamai sun yi wannan magana da cewa ba zai yiwu sam a samu ainihin hadisin da ya cika waɗannan sharuɗa ba balle hayya kai ga wannan daraja ta ainihin tawaturi wannan magana ta su kuskure ce al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya rugurguza wannan magana a cikin sharhin wannan littafi mai suna Nuzhatun Nazar sannan a waƙin al-amari hakikanin al-amari ma ya rusa wannan magana ta su domin akwai hadisai masu dimbin yawa waɗanda ainihin suka cika waɗannan ainihin wato sharuɗa abinda ke ƙara tabbatar maka da haka shine samuwar waɗansu gwarazan malamai daga cikin malaman hadisi tun da har zuwa yanzu waɗanda suka yi aikin tattaro hadisan da suka cika kuma suka cancanci ainihin waɗannan sharuɗan aka samu al-Imam Jalaluddin Suyuti ya rubuta littafi ya sa mishi al-Azharul Mutanafira fil Akhbaril Mutawatira wannan littafi gashi a hannuna kamar yadda kake gani Imam Suyuti yayi kokarin tattaro hadisan da suke mutawatire ne ya tara su a wannan littafi kamar yadda kake ganin shi juz'i ne sukutin da guda yanzu wannan aikin na Suyuti a aikace ya tabbatar da kuskuren waccan magana ta Ibn Hibban da kuma ainihin al-Imam Abu Bakar al-Hazim sannan aka samu wani malami Abu Faid Muhammad Murtaba al-Husaini wato mai littafin Taj al-Arus ya zauna ya ikhtisarin wancan littafi na Suyuti ya sa mishi Laqtul La'ali al-mutanasira fil ahadith al-mutawatira yayi ikhtisarin wancan littafi kuma ya ƙara wasu hadisan waɗanda shi ma ya ƙara samu sun cika waɗannan sharuɗa har wa yau an samu wani malami mai suna Sheikh Abdul Aziz Al-Ghumari shi ma ya sake yin littafi ya sa mishi ithafu zawil fada'il al-mushtahira wannan ainihin wato shi ma yayi kokarin tattaro hadisan da ya bincika sun cika waɗannan sharuɗa ne gashi tare aka hada su aka buga da ainihin wato wannan al-Azhar al-Mutanasira na al-Imam Suyuti duk wannan na tabbatar maka kuskuren waccan magana dan haka in an tambaye ka yanzu a bisa waɗannan sharuɗan waɗanda malamai suka sharɗantawa hadisi sai ya kai su za a samu hadisi ya zama mutawatir shin wannan abun zai iya yiwuwa sai ka ce yayi ma don an samu hadisan burjik waɗanda suka tabbata akan haka Allah madaukakin sarki ya taimake mu mas'ala ta gaba ita za ta ƙara tantance mana wannan a misalce shine shi mutawatiri in muka dube shi ta yadda yake to ya kasu nau'i biyu akwai al-mutawatir al-lafzi hadisin da bayan ya cika waɗancan sharuɗan lafuzzan kuma kowa ma cikin daliban ilimi da malamai zaka samu ya haddace kuma ko ina kaje zaka karo da irin wadannan lafuzza daga cikin littafai ainihin na hadisi sannan akwai almutawatir almanawi shi lafazin keke da keke bai cika shahara ba a cika rike shi ba amma ma'anar hukuncin fa ta riga ta ginu a cikin zukatan mutane misali in ka dauko hadisin da zaka iya ce mushi mutawatir ne zaka iya cewa mas'alar azabar kabari mas'ala azabar kabari gaskiya ce to bayan ka santu wata gaskiya ce hadisan azabar kabari sun kai haddi na mutawatir to bayan da suka kai haddi na mutawatir amma an ka cewa mutun ya kawo maka lafazin hadisin zaka ga ya fara inda inda amma duk inda ka shiga daliban ilimi da malamai sun amintu sun yaqinantu cewa azabar kabari gaskiya ce to yanzu hukuncin ya zama a ma'anance an san shi amma a lafazance fa galibi in ba hafizai ba sai waɗanda za su duba littafan hadisi anan ne nake so zan tsaya in tattauna mana ainihin wato wannan mas'ala ina mai kawo mana kyawawan misalai akan haka misalin hadisin da za a hukunta cewa lafazin shi da ma'anar shi mutawatir ne shine hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da annabi yake cewa man kazaba alayya muta'ammidan wannan hadisin jama'a hadisi ne mutawatir da lafazin shi da ma'anar shi misali ka duba sahihul bukhari lamba hadisi na 106 da sahihu muslim a lamba hadisi na 1 daga sayyidina ali ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace man kazaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nari kaji wannan lafazin man kazaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nari muslim bukhari da muslim suka ruwaito daga sayyidina ali bukhari ya sake ruwaito wannan hadisin a lamba ta 107 daga az-zubair ibn al-awwam man ta'ammada alayya kadhiban falyatabawwa maq'adahu minan nari kaji yanzu wancan lafazin da wannan lafazin kusan keke da keke sai dan abin da ba a rasa ba amma kaga hanya ta biyu ta hadisin ita ce daga wa daga az-zubair ibn al-awwam bukhari ya sake ruwaitowa a lamba ta 108 da muslim a lamba ta 102 daga anas kaji sahabi na uku na wannan hadisin lafazin shi shine man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nari bukhari ya sake ruwaitowa a lamba ta 109 daga salama ibn al-aqwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar bukhari ya sake ruwaitowa a lamba ta 110 muslim a lamba ta 3 daga abu huraira kaga hadisin sahabi ne na hudu nabiyar afwan nabiyar ku yace man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar bukhari ya sake ruwaitowa a lamba ta 290 muslim a lamba ta 4 anil mughirah ibn shu'ba daga mughira dan shu'ba lamba sahabi ne nawa kenan sahabi na 6 wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar tirmidhi afwan bukhari ya sake ruwaitowa a lamba ta 3461 an abdullah ibn amr daga abdullah dan amr kaji sahabi ne nawa sahabi na 7 shi kuwa lafazin shi shine man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar tirmidhi ya ruwaito a lamba ta 2659 an ibn mas'ud daga abdullah dan mas'ud hadis sahabi ne nawa sahabi ne 8 man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar ibn maja a lamba ta 33 an jabir ibn abdullah daga jabir dan abdullah wa man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar sahabi ne kenan na 9 ibn maja ya sake ruwaitowa a lamba ta 35 an abi qatada daga sahabi abi qatada cewa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar kaji sahabi ne na 10 sahabi na 11 shine sahabi Abu Sa'id ibn Majah ruwaito hadisin sha lamba ta 37 man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari. Yanzu jama'a yadda ka ji waɗannan sahabbai ko to tabi'an da suka ruwaito waɗannan hadisan daga waɗannan sahabban mabambanta ne, tabi'u tabi'ina ko kuma ɗaliban waɗannan tabi'an mabambanta ne, haka ɗaliban su mabambanta ne. Wannan shi ake kira sharadi na farko na tawatur, shine a samu yawa, yawan kuma ya kasance a kowace tabaka, yawan kuma ya kasance na mutanen kirki, waɗanda kowane ɗaya daga cikin su ka duba ba zai iya ƙarya ba, balle a ce an hada irin waɗannan. Kaji sharadi na farko kenan, duk cewa akan me, akan yawa, amma yawan kaji sifofinta, yawa, yawan ya zama a kowane tabaka, sannan ya zama yawa ne na mutanen kirki, mutanen da kowane ɗaya ka duba kana iya rantsuwa ba zai ƙarya ba, balle kuma a ce yanzu zai yi waɗannan sahabban duban su fa, tun daga Sayyidina Ali har Zubairu har Anas har Salama da Abu Hurairah da Mughira da Abdullahi dan Amr da Abdullah dan Mas'udin da Jabir dan Abdullah da Abi Qatada da Abi Sa'id, zai yi yanzu ɗaya daga cikin waɗannan ya ƙarya? Ba zai yi ba. To yanzu zai yi waɗannan gaba ɗayan su sun hada kai ne sun yi wa Annabi ƙarya cewa Annabi ya ce man kadhaba alayya? To sai an samu ya cika irin wannan sharadin. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? To yanzu wannan kyakkyawan misali ne na al-mutawatir al-lafzi wal-ma'anawi. Ma'anar da lafazin duk inda ka samu a ɗaliban ilimi na hadisi sun san cewa ƙarya ga Annabi menene? Haramun ne, shine ma'anar hukuncin. Duk ɗalibai da malaman hadisi ka kiyaye, karka ɗibo awam na gari, ba a maganar su. Waɗanda ake kira ahlul ilmi, ahlul ilmi ba wai malamai kaɗai ba, ahlul ilmi su ne waɗanda suke harkar ilmi, da malamai da ɗalibai, duk inda ka je ka tambaye su shin ya halatta a yi wa Annabi ƙarya ba, suke a'a. Kaga ma'anar hukuncin sananne ne, ya watsu ko ina ko? To lafazin fa shi ma ya watsu. Za ka samu duk inda ɗalibin hadisi yake, duk inda malamin hadisi yake, in bai san wancan lafazin ba ya san wannan, in bai san wannan lafazin ba ya san wancan. A ƙarƙashin wannan malamai suka tabbatar da cewa wannan hadisin da ke tabbatar da haramcin ƙarya ga Annabi hadisi ne mutawatiri a lafazin shi da kuma hukuncin da yake ɗauke da shi. To sai kuma al-mutawatir, ina fata an gane, al-mutawatir al-ma'anawi, al-mutawatir al-ma'anawi. Amma bari ni wata faɗakarwa, ba ka ji nan sahabbai 11 ba, karka dauka iyakar su kenan, waɗanda suka ruwaito wannan ainihin wato hadisin daga cikin sahabbai da tabi'ai a kowace tabaka an samu sama da mutum 70. Nan 11 an kawo maka misali ne kawai, sun fi mutum 70. To yanzu wannan 11 ma za ka kira ta yawa ko ba za ka kira ta ba? To ina ga 70 ko fiye da 70. Saboda haka hadisin man kadhaba alayya muta'ammidan hadisi ne mutawatir. Misalin hadisi shi kuma wanda yake ainihin wato al-mutawatir ma'anawi shine hadisin da Bukhari ya ruwaito daga sahabi Sa'ad bin Abi Waqqas a lamba ta 195 anan nabi sallallahu alayhi wa alihi sallama annahu masaha 'ala al-khuffayn, cewa annabi ya yi shafa akan khuffi. Hukuncin shafa akan khuffi ga dukkan ɗalibai da malamai hukunci ne mutawatir. Dukkan malami in ka tambaye shi, da duk ɗalibi in ka tambaye zai ce maka ya tabbata a shari'ar musulunci akwai shafa akan huffi. Kenan hukuncin, ma'anar sanannen abu ne, amma inda matsalar take galibi ga ma'anawi, in ka ce to kawo min lafazin sai ce a ban kiyaye lafazin ba, amma dai akwai. Ina son ku bambance me bambancin ma'anawi da lafzi. Lafazi an haddace hadisin, an haddace lafazin, amma ma'anawi ba haddace lafazin ba, amma hukuncin duk inda ka samu malami ya san shi, talibin ilimi ma ya san shi. Haka nan Bukhari ya sake ruwaitowa a lamba ta 199 daga Mughira dan Shu'ba an Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu kharaja li hajatihi fattaba'ahu al-Mughira bi idawatin fiha ma fasabba alaihi ko حين فرغ من حاجته فتوضا ومسح على الخفين. النبي يستذي ديا بقاطا سي مغيره يبيش ده بوتا تروا ده يجي سي اونيين بو النبي روان يبيا بقاطا sannan annabi yazo zai alwala mughira ya rinka zuba mishi ruwan yana alwala kuma ya shafi huffin shi to yanzu kaga wannan hadisi yazo da hukuncin shafa akan hufi ko to amma ba kowa ne zaka tambaya ka maka wannan lafazin ba amma hukuncin da yake dauke da shifa kowa ya san shi cikin malamai da daliban ilimi ba mu ce awam ba amma in dai daliban ilimi ne babu inda ba samu dalibin ilimi a ce mishi ya hukunci a shafa akan hufi yace ban sani ba ya nuna ba dalibin ilimin bane amma in dai dalibin ilimi ne ko malami to ya san akwai shafa akan hufi a musulunci ko babu akwai amma in kace to ka lafazin sai ce a ban haddace ba in hafizi ne kuma sai ka maka shine bambancin shi da mutawatir al-lafzi al-lafzi in kace mishi shin ƙarya ga annabi zai ce maka haramun ne in ma ya dauki ra'ayin su al-imam as-sirafi zai ce kafirci ne kawo hadisin sai ka ji ya ce yo ai lafzin zan ma sai wanda na ga dama zan kawo maka man qala alayya ma lam aqul man ta'ammada alayya kizban man taqawwala alayya ma lam aqul ko kun fahimta jama'a kun bambance lafzi al-lafzi da al-ma'nawi ma fata an gane haka muslim ya sake ruwaitowa a lamba ta 273 an huzaifa ta qala daga huzaifa yace kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fantaha ila subatati qaumin yace ina tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya isa shara juji ta wasu mutane wata anguwa sabala qa'iman yace tsari a tsaye fatana haitu sai na ja da baya fa kana sai yace ubnu matsu fadanautu hatta kuntu inda aqibaihi sai na tsaya sai na matsu har sai da na tsaya wajen duwar wayin shi sallallahu alaihi wa sallama kaman na kare shi kenan fatawabba da ya kammala fitsarin yayi alwala famasaha ala khufayhi ya shafa akan hufin shi yanzu wannan lafazin dalibai nawa ne baka ce su kawo maka shi qillatun qalila to amma wannan sako yake dauke da shi shine hukuncin shafa akan hufi ko to duk dalibin da ka tambaya kuma ya sani to dan haka sai a ce wannan ya zama mutawatir al-ma'nawi amma fa ba wai duk hadisin da an rike hukuncin shi ba a rike lafazin bane yake zama wannan sai in ya cika wadancan sharuɗa sannan za a kira shi bayan sun cika sharuɗan sannan sai a raba su biyu a ce to hadha lafzi wa hadha ma'nawi mun fata an gane haka nan muslim ya sake ruwaitowa daga sahabi bilal kaji sahabi na nawa sahabi na daya aka ce sa'ad na biyu mughira na uku huzaifa na hudu sa'ad sahabbai hudu ko abdullahi kai ko anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama masaha ala al-khuffain wal khimar manzo Allah ya shafa akan hufi guda biyu da kuma rawani haka nan da muslim ya sake ruwaitowa daga buraida a lamba ta 277 anna nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama salla salawat yawm al-fath bi wudu'in wahidin wa masaha ala khuffayhi annabi ya yi sallolin wannan wuni gaba daya a ranar da aka bude makka da yaki da alwala daya kuma ya shafa akan hufin shi kaji sahabbai nawa biyar tirmidhi ya sake ruwaitowa tirmidhi ya ruwaito a lamba ta 93 shi ko ga lafazin cewa bala jarir ibn abdullah thumma tawadda'a wa masaha ala khuffayhi fa qila lahu atafa'alu hadha qala wa ma yamna'uni wa qad ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama yaf'aluhu jarir ibn abdullah al-bajali ya musulunta karshe karshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam aka ganshi ya alwala ya shafi hufin shi aka ce mishi kai kake shafa akan hufi yace me zai hana bayan naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yi yanzu wannan sahabi ne kenan sahabi ne shida har wa yau Khuzaimatu dan Sabit shi ma sahabi ne a lamba ta 95 tirmidhi ruwaito عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم أختم بيان النبي إنه كنت شافا أكن هبي يتي مزون جدا ذي قوان أكو يوم أكو ينا شافا أكي أي متى ذي مزون جدا كنوني إيدا قوانا دا صحابينا نوكي نم نبقوي سيكونا أبو أبيدا كور شيكوا ابن محمد ابن عمار ابن ياسر قال سألت جابر ابن عبد الله عن المسح على الخفين جابر ابن عبد الله اكا تنبيهش انه كنت شافا اكا خفي فقال سيتي السنة يا اخي sunna annabi ce ya kai dan uwana wannan ya tabbatar da shafa akan kufi daga annabi ne ko to sahabi ne nawa kenan sahabi na 8 Abu Dawud ya ruwaito a lamba ta 162 daga Sayyidina Ali qala Ali yace law kana ad-din bil ra'i makana asfal al-khuffi awla bil mas'i min a'lahu da ba ra'ayi ake addini da ba a gani na ake addini da ni na fi ganin dacewar kasan huffi a shafa fiye da sama wa qad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yamsahu ala khuffayhi sai da kuma na ga annabi yana shafan saman huffin shi ba kasa ba to yanzu kun ga waɗannan hadisan tare da lafuzan sun dan sha banban amma wanda sako suke dauke da shi shafa akan huffi to sai ka dubi adadin waɗanda suka ruwaito su anan an kawo maka misalin guda nawa ne guda 9 rak'in nan a matsayin misali ne ba su kenan ko da iyaka adadin sahabban kenan da tabi'an su da waɗanda suka yi ruwaya daga gare su ya tabbata hadisin ya kai haddi na tawatur a ƙarƙashin wannan talibai nawa ne da malamai zaka tambaye su su kawo maka lafuzan hadisan nan in ba hafizai ba su kawo killatun qalila dan haka wannan mas'alar ta shafa akan khufi sai ka ce hadisin da yazo da ita mutawatiri ne amma al-ma'anawi to haka idan ka dauko mas'alar dawowa annabi Isa haka mas'alar zuwan Ya'juj wa Ma'juj haka nan mas'alar fitowar mahdiya ƙarshen duniya waɗannan hadisan duk da suka zo da su hadisai ne mutawatirai amma mutawatirai ne waɗanne iri al-ma'anawi ko kun fahimta jama'a dan haka yanzu ya tabbata daga waɗannan misalan da muka kawo akwai hadisai mutawatirai ko babu akwai dan haka Ibn Hibban da Abu Bakar Al-Hazimi da makamantan su waɗanda suka yi da'awar cewa babu Allah madaukakin sarki ya gafarta musu amma ya tabbata ainihin akwai hadisai mutawatirai waɗanda sun cika sharuɗan nan waɗanda ainihin malamai suka kawo ina fata an gane to waɗannan kaɗan daga cikin matsalolin da ya kamata a tattauna kenan insha Allah ta'ala dan digane da kyawawan misalai na ainihin hadisai ainihin mutawatirai to Allah ya taimaka to yanzu sai wata magana wadda ita ce karatun mu na ƙarshe idan ainihin ba ku manta ba da muka tuno karatu can da yazo wata kalma dangane da hadisi mutawatiri yayi wata jumla a inda yake cewa fal awwal al mutawatir sai yace al mufid lil ilm al yaqini bi shurutihi kun tuna wannan kalma na farkon su shine mutawatiri wanda ke fa'idantar da ilimi na yaqini in ya cika sharuɗan shi to mas'ala dangane da ilimi na yaqini ku kiyaye da ilimi al-muktasab asalin ta ba mas'ala ce ta malaman hadisi ba mas'ala ce ta malaman ilimin usulul fiqh shine ƙarfin gaskiyar magana ko rashin ƙarfin gaskiyar ta shine akwai ilimi akwai zato akwai shakka yanzu to kun ga wannan darasin ilimin usulul fiqh littafi mafi karanci da baka je ka duba shine littafin Waraqat ilimi shine sanin abu a bisa yadda yake zaka ce dauko hula ka je ka dauko rawani to baka san hula ba ba zaka ce kai kuskure ba sai a ce a baka san hula ba kuma lazimin wannan baka san rawani ba don aka ce je ka taba mota sai ka je ka taba buta sai aka ce maka a'a wannan da ka taba sunan ta buta sai ka ce kai kuskure sai malamin usul fiqh ya ce ba kuskure kai ba baka sani bane kana fama da abin da ake kira jahilci don haka ka jahilci mota kuma ka jahilci buta to dan haka meye ilimi kenan sanin abu a bisa yadda yake shine ilimi to menene jahilci shine sanin abu a bisa yadda ba haka yake ba kawai aka san wannan maganar jama'a kun fahimci wannan da kyau to menene zato zato shine sanin abu tare da kuskure mafi yawancin shi amma ka karkata ga wani bangare. Shakka kuma shine sanin abu a bisa akasin yadda yake, amma tare da rudani game da wancan gefe da wannan gefe. Misali, inda zaka iya bambanta shakka da zato, ku yi hakuri da ba sauda, ina son ku fahimci wannan mas'ala ne. Yanzu dole mun shiga ilimin usuli fiqi. Idan yanzu nazo sallah azhar a raka'a ta hudu, sai na miƙe tsaye, da na miƙe tsaye sai mamuna sai suka yi min subhanallah, sai na dake. Amma fa da na dake din, zuciyata ta dan karkata gare su, don haka na ci gaba da wannan raka'a ta biyar. Ina ganin cewa ta hudu ce, amma na fi gamsuwa akan ta hudu ce, amma kuma ina ganin mai yiwuwa ta zama ta biyar ce. To ganin mai yiwuwa ta zama ta biyar ce, amma kuma na fi ganin cewa ta hudu ce, to shi ake kira zato. Zato kenan shine abubuwan guda biyu su taho gare ka, sai ka fi natsuwa da ɗayan, amma ɗayan ma baka jefar da shi gaba ɗaya ba, shine zato. Ko kun fahimci wannan da kyau jama'a? Kaga ka karkata a can, amma kuma har yanzu kana ganin akwai yiwuwar can ma ya zama gaskiya, ko? To shi ake kira zannu. To menene shak? Shine istiwa'u tarafain, kana ganin wannan bangaren daidai ne, wancan bangaren ma daidai ne, dan haka kai nan sai kai nan sai kai nan, to sai a ce ya shiga shakka. Jama'a kun fahimci wannan? To bani ne dangane da sanin abu ko rashin sanin shi. To yanzu menene hadisin da ya kai haddin tawatur ke fa'idan tawwa? Kun ji inda magana za ta dawo. Shin idan yanzu ya tabbata ba ma shakka, shafa akan huffi zuwan mahadi, sauka annabi Isa ƙarshen duniya, kunnuwar Ya'juj wa Ma'juj, fitowar rana daga yamma, duk waɗannan misali ne na mutawatirai. To yanzu yaya matsayin wannan saƙon da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam? Na samu ilimi ne a kai? Kun ji dai me ye ilimi? Ko kuwa zato na samu a kai? Ko kuwa shakka? Ko kuwa jahilci? Idan ka ce na samu ilimi, yanzu na yadda annabi Isa zai zo kenan, kamar yadda na yadda mutuwa ta za ta zo ba, don duk inda dan adam yake duk kafirce shi ya yadda zai mutu. Don haka yanzu mutuwa ko kuma sanin mutuwa ga dan adam menene? Ilimi ne. Amma yanzu sanin za a yi ruwan sama daga hadarin nan da yake haduwa, ilimi ne? Ba ilimi ba ne. In ma ya zama zato ko ya zama shakka da gwargwadon alamomin da suka tabbata a zuciyata, to yanzu sakon da ya zo a cikin hadisi mutawatir ya kake daukan shi? Ilimi. Ilimin wane iri? Al-yaqini ko kuwa al-muktasab? Nan kuma ka ji wata sabuwa. Yanzu bayan da ka ji wancan ilimi, ko? To ilimi kuma nau'i biyu ne. Akwai ilimi al-yaqini. Ilimi al-yaqini shine misalin da ne. Yanzu mutuwa ilimi ne al-yaqini. To amma wannan ruwan saman da ya sauka, yanzu ya tabbata ya sauka, ko? Ya zama ne ilimi. Tunda ya sauka ya zama ilimi, ko? To ko zai yi albarka ko ba zai yi albarka ba? To wannan menene? To kaga anan ya danganci yadda ka dauka. Idan ni na dauka in dai ruwa yadda kitimatiri na, tumatirin zai yi yaya, yayan kuma su ne albarka, to yanzu na samu ilimi kenan. Amma wannan ilimin menene ya kai ni ga samun shi? Shine an jaraba ni. To duk abin da sai da aka jaraba aka gano shi, sannan yasa na yadda, to wannan irin yadda ita ake kira al-ilmu al-muktasab. Wato ilimi ne wanda sai da aka yi wani aiki aka kai ga samun shi. Yanzu wannan muryar da ke fita daga baki na, ina da ilimi da yaqinin cewa murya ta ce magana ta ce. To yanzu yadda da cewa wannan murya ta wace, to ilimi ne al-yaqini ko kuwa ilimi ne al-muktasab? Sai da aka yi bincike a laboratory da wasu na'urori sannan na sheda muryar nan tawa ce dan haka yanzu wannan mai sunan wannan ilimin al-yaqini idan kuwa yanzu sai da aka dauki muryar nan aka saka ta a wata na'ura aka gwada nan aka duba nan aka tsara nan aka sannan muka ce to muryar wane ce yanzu wannan ilimin da muka samu an muka ce muryar wane ce ilimi ne wannan iri al-muktasab to yanzu kun gane bambancin ilimi al-muktasab da ilimi al-yaqini ilimi al-yaqini baya zama kuskure har abada dan ba mutumin da zai dawo ya ce kai nayi kuskure na gane ba zan mutu ba daga ran da gano haka to ya haukace kuma ko kun fahimci wannan da cewa eh daga ran da ya gano cewa da ilimin da yake da shi na mutuwar shi yanzu ya gane ashe ma jahilci ne ko ashe shakka ce ko akwai zato ne ko kun fahimta ba ma to amma misali malami ne je bincike sai zo yace muku hadisi kaza sahihi daga baya sai saki yau bincike akan wancan binciken sai gano da'ifi ne to yanzu ganewar farko da yayi akan cewa hadisin sahihi ne ilimi ne wannan iri al-muktasab sai da yayi aiki haka ne to za a iya samun haka ta zama kuskure ko ba za ta zama ba eh wato dan haka mu dawo yanzu kun fahince ni da kyau to waɗannan maganganun suna da alaka da usul suna da alaka da balaga in kun fahince su da kyau sai mu dawo ilimin hadisi idan hadisi ya inganta ya kai matsayi na mutawatiri me yake fa'idantarwa a wurin malamai sai suka rabu biyu wasu suka ce tunda har ya kai wannan matsayin to ya kai ya fa'idantar da ilimi al-yaqin dan babu yadda za a iya gano kuskure a ƙarƙashin wannan sai suka ce al-yaqin waɗanda suka dubi ka'idar ilimi al-muktasab kuma tun farko ba a gano shi sai an yi aiki suka ce yo ai ba a yi aiki ba haka siddin aka gano wannan ba sai da aka yi aiki dan haka ilimi ne al-muktasab to amma ba kai mamaki sun rike asalin ka'idan ne amma sun yi kuskure domin lokacin da ya kai matsayin mutawatir to ya kai maka wani yaqini yaqinin me yaqinin ya kai maka matsayin yaqini misali shin da ka yadda cewa baka mutu an nuna maka ne akwai ayar da aka kira sunanka a ciki aka ce kai wane dan wane jikan wane baka mutu ashe hatta mutuwan ma ilimin menene al-muktasab ne dan ka ga wasu sun mutu ne kakanka ya mutu uban kakanka ya mutu kakanka ya mutu daga haka sai ka yadda dai za ta zo kanka ko kun fahimta to amma wannan daga karshe ya zama ne saboda haka muktasab in ya kai mutuka yana zama al-yaqini duk aljihun da ya huje zai zubar da kuɗi ko bai zubar ba aina kaga aya akan haka amma an gwada ne in dai ya huje zai zubar da kuɗi amma ai baka riga ka sa sun zube ba amma sai kace na rantse da Allah in ka zuba za su zube ya kace da yaqini wahayi aka yi maka ashe ilmi al-muktasab yana juyowa yana zama ne to da wannan ne za a ga malamai da suka yi zurfi a ilimi sai ka je yana rantsuwa sai ka ce me ya zafi kake rantsuwa in ya bayyana kuskure sai ya ce har abada sai ya sake kwaba maka ya sake ce maka wallahi ba zai zama kuskure ba kuma saboda ya kai matsayi na yaqini misali jama'a yanzu da alaramma zai miƙe ya daga Qur'ani ya ce na rantse da Allah duk abin da ke cikin Qur'ani nan haka annabi ya karanta shi kuma haka yazo daga lauhul mahfuz aka ce alaramma ai mutane ne suka haddace fa mutane ne suka rubuta sai ka ce a ai mutane ne suka haddace mutane suka rubuta amma malamai sai da suka yi aikin tacewa da tantancewa ta hanyar riwayoyin sai da ya kai matsayin mutawatir to kaiwar Qur'ani a riwayance matsayi na mutawatir ya baka yaqini kamar a gaban ka malaika Jibril ya zo ya karantar da annabi dan haka duk abin da ke cikin Qur'ani haka yake ko Allahul Mahfuz yanzu kun gane me ake nufi da al-ilmu al-yaqini to menene hadisi mutawatir yake fa'idantarwa shine yana fa'idantar da ilimi ne al-yaqini kun ji alakar wannan shi ya kawo rikici tsakanin malaman hadisi da wadanda ba malaman hadisi ba malamin hadisi in ya ga hadisi ya kai matsayi na mutawatir kana musu sai kafirta ka kamar yadda malamin psychology in ya kai matuƙa ya bude baki ya magana yana gwada kana da hankali ko baka da hankali sai ya ce maka to yanzu wannan wa yake magana sai ka ce kare ne me zai ce
kawo kace hakan malamin hadisi in ya binciko hadisi ya kai mutawatir kana cewa ƙarya ne sai ce ka zama kafir kamar yadda psychologist likitan hankali idan yayi magana da muryar shi kace muryar akuya ce me zai ce sai ku koma da shi a sake daura kafar shi jama'a kun fahimci misalin nan shi yasa kullum muke cewa kafin mutane su wa malaman hadisi rabbi su tsara tukunan shin sun karanci abin da suka karanta domin zaka ji suna cewa man alima ko man arafa misla ma'rifati alima misla ilmi wanda ya san irin abin da na sani to zai fito da sakamakon irin ilimin da na fito da shi zaka ji sukan faɗa haka me yasa sun san wani matsayi ne wanda suka kai na ilimi na bincike game da wannan ka'idar yadda babu yadda za a iya gano kuskure ce ko kun fahimta jama'a misali kafinta ne ka kira shi yasa zarto ya yanka katakon nan ya kujera matarka ta zauna a kai ta dafa tuwo sai aka zo ana tambayar shi kafinta eh shin katako ne ka yanka ko kuwa karfe ne sai ya ce a katako ne sai ka ce za ka rantse sai ya ce kwarai da gaske sai a ce mishi kai ka sani ko karfe ne zai dauka kun dauke shi mahaukaci ba ya ce ni in yanka abin da hannuna yanzu kun ga yana da yaƙinin menene wannan abin katako ne to ashe duk wanda ya nemi kuskurantar da shi akan haka shi kuma zai haukatar da shi wannan shi yasa sai ka ji malaman hadisi ce wanda ya ce annabi isa ba zai dawo ba kafiri ne wanda ya ce ka ba kafiri ne wanda ya ce ka ba kafiri ne sai a ce ya kuke kafirta musulmi sai ce a wanda ya karyata wannan abin ɗaya ne da wanda ya karyata qur'ani don dalilan da suka sa aka yadda da qur'ani su ne dalilan da suka sa aka yadda da hadisan sauka annabi isa formula ɗaya ce don haka karyata wannan karyata wancan ne jama'a kun fahimci me ake nufi da mutawatir yau ya wayi karkasu a ina ake samun shi to ka dai jilita tafar da ake samun shi to shin ko hadisai mutawatirai mahdudai ne wato iyakarsu waɗanda suyudi ya gano a'a ba iyakarsu kenan ba inda ma suyudi ya gano wasu me yasa aka samu wani malamin daga baya ya ɗauki littafin suyudi ya yi aiki a kai ya rage wasu maganganu ya zo kuma ya ƙaro wasu hadisai mutawatirai me yasa aka zo aka samu wani malami kuma daga bayan baya ya sake gano wasu ashe da gwargwadon yadda mutane ke faɗaɗa bincike da gwargwadon yadda ake iya samun ƙarin hadisai mutawatirai jama'a kun ji wannan magana to barka ji wata magana wadda zan karanto maka daga Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi bar ku ji abin da yake yace mudda'ahu yani ibn salah shi yazo da wani mazhabi kuma kun da ji ra'ayin ibn hibban sun ce babu to ibn salah shi ko sai yace amma koda akwai wahala samu kun ga magana bata kai wancan ba akwai wahala samu sai ibn salah sai ibn hajar yace mudda'ahu yani ibn salah min al-izza mamlu yace cewar samun hadisi mutawatiri kuma yana da wahala bai ce babu ba amma da wahala waka ba mudda'ahu ghayruhu min al-adam haka magana da wani shi ya da'awa cewa babu yace duk waɗannan maganganun nasu ba daidai bane sai ce li'anna zalika nasha'a an qillatil ittila wannan rashin samu ko kuma rashin samun shi da wuri ya faru ne saboda karancin nazari ana kasarati turuq ga yawan hanyoyin hadisi wa ahwalir rijali da kuma binciken halayen mazaje wa sifatihim da kuma sifofin su an muqtadiya waɗanda suke hukunta a samu mutawatiri li ibadil ada an yatawata'u ala kadhibin aw yahsul minhum ittifaq saboda a al'adance abinda ake nema ga hadisi mutawatiri sai zama wanda zai ruwaito in aka dube shi a al'adance an san wannan ba zai iya ƙarya ba to balle a ce an hada irin su akan su hada baki ko kuma su yi daidai wa daida wancan yayi ƙarya a Sokoto, wancan na Ukari yayi ƙarya, wancan na Maiduguri, wancan na Kalaba, a waye gari duk sun hadu sun yi ƙarya, to ba zai yiwu a samu haka ba. Abinda malamin yake so ya ce shine cewar ba za a samu ba ba daidai bace, cewar na da wuya samu karancin bincike ne. To ku yi hakuri ba da jimawa ba, za mu zo wani darasi wanda zai koya mana yadda ake bincike akai da hadisi mutawatir. Abu ne wanda yake kowa zai iya yi insha Allah ta'ala, yadda muka hada littattafan hadisi a makarantar nan da masanid da ajza da kusan duk littafin da yake da wasu bangarori na hadisai. To kuma abin da kake bukata shine me al-ittila, ka tashi kai karatu. Amma ka cika tumbinka da bambu bacci ya kwashe ka, kace babu aiwa ba ma babu, tunda kai ma baka a cikin masu rai. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Dan haka gaskiya saboda Allah hadisai waɗanda suka kai matsayin a ce musu mutawatir jama'a suna nan a cikin waɗannan littattafai shahararru, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah, waɗannan littafan kadan ka rike su zaka ciro hadisai mutawatir da yawa a cikin su. To in yanzu waɗannan shahararrun ana iya ciro su, to me ba wahala? Da a ce sai an je wasu littattafai ne waɗanda sai an sha wahala, kama a ce sai an dubi Muntakab na ainihin Abdu ibn Humaydin, sai an dubi Musnad al-Bazzar, sai an dubi Musnad na Abubakar ibn Abi Shayba, sai ka ce kai yanzu ma ka fara jin akwai wasu littafai da wannan sunan. To amma Bukharin da ke ɗakin ka a shi kadai za a iya samun hadisi daya ya zama mutawatir a cikin Bukhari kawai, a cikin Muslim ba a samu haka. Nan hada Bukhari da Muslim za a cire mutawatirai da yawa, to me yake da wahala? Babu. Cewar babu kuma akwai, jama'a kun fahimta da kyau? To waɗannan su ne matsalolin da ainihin wato na so mu dan tattauna dangane da abin da ya shafi ainihin wato hadisi mutawatir. Allah maraukakin sarki ya taimaka. To wa alaikum salaam wa rahmatullah. Za mu zo wannan a sharaɗin, za mu zo maganar sharaɗi. Amma abinda kaɗai magana ta ƙarshe da na cira ita ce, idan hadisi ya kai haddi na mutawatiri, in ya kai haddi na mutawatiri, ita ce magana da ɗazu na faɗi, barin ƙara maimaitata. Malamai suna ɗaukan ƙarfin wannan hadisin ɗaya da aya wajen fa'idantar da ilimi, kuma matsayin wanda ya gaskata ko ya ƙaryata ɗaya da Al-Qur'ani, domin shi kanshi Al-Qur'anin wannan aikin aka gano shi ya tabbata yadda yake dinnan mutawatir. Ina fata an gane yadda kaga Qur'ani haka dinnan, ba haka Allah ya miƙo wa malaika Jibril, shi kuma ya miƙo wa annabi ba. Aya aya suka rinka zuwa, wata ayar ajita a wurin wane, wata aya ajita wani harafin aji wurin wancan, kamar sahabin da muka karanta dazu Khuzaimah ibn Thabit, da aka bincika da kirsan da ake aikin har hadawa, sannan aka samu shine yake da laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim, shi kadai ne mutumin da ya rubuta ta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam. Da haka da aka bi aka gama tabbatarwa, dama matakin farko na hadisi shine me a tabbatar da hanyoyi daya tukuna, tunda kai ne neman labari, ai ba zaka ce ba zan karba ba sai mutum goma sun zo gaba daya, ka samu mutum daya sai ka karba, ka tabbatar ka tace ya tabbata eh, sannan sai ka fara ko akwai wani kuma wanda ya ruwaito irin wannan. Da haka bayan da aka yi Qur'ani hadawa farko, sannan aka yi ta samu akwai waɗanda suka haddace Qur'anin nan yadda yake a haka a rubuce, sai a samu wani sai ce ya haddace, sai a ce zauna, sai a zaunar da shi in wata guda zai, sai ya rinka karanta musu a gaban su, su kuma suna rike da shi suna budewa suna gani, sai ya tabbatar da abin da ya haddace a kwakwalwar shi shine abin da suka rubuta ba tare da ya ga wannan din ba, sannan sai a ce to an samu wani ma ya ruwaito kaza, sannan sai a sake lamugo haka. Da haka aka tabbatar da tawaturanci na Al-Qur'ani, wato ba za a gane wannan muhimmancin aikin ba sai ka je ka karanta littafin Kitabul Masahif na Al-Imam Abubakar ibn Abu Dawuda, gashi nan muna da shi a makarantar nan, za a ga aikin da suka yi wajen tara Qur'ani tarawa farko. Da sai gama wannan aikin, sannan aka fara neman ga Qur'ani mun rubuta jama'a, ko akwai wanda ya haddace shi yadda muka rubuta, yazo ya kare kanshi, ba kawai zuwa zaka yi kace a ai dai na haddace kamar yadda kuka rubutan nan a ce to shikenan ya sunanka sunanka wani a rubuta a ce to jama'a ga mutum na biyu an samu to Allah mu salla alama mana ina aje ka bai gaban committee zauna karanta mana fara daga Fatiha kai ka gaji yau eh to je ka gobe ka dawo ina ka tsaya jiya in ka fara inda sai ce ta shika ba mu guri da haka suka tabbatar da riwayar alqur'ani ta zama mutawatira sannan suka jeranta sunan waɗannan sahabban suka ce to wannan qur'anin sallallahu alaihi wasallam shine qur'anin da ke rubuce Allahul Mahfuz dan haka duk wanda zai bautawa Allah kai tsaye ya bautawa Allah da wannan alqur'an to misali jama'a yanzu waɗanda ba su ƙaryata qur'ani sun san an yi wa qur'ani wannan aikin ba su sani ba dan haka in ba kai karatun ilimin ulumul qur'an ba akwai na ƙasa game da alarmancinka domin wani na iya zuwa ya jijjiga ka in yace riwaya da kake ta warshi waye alarmanta cikin sahabbai faɗi alarmominta guda biyar cikin tabi'ai suwa suka ruwaito ta cikin tabi'u tabi'i da suwa ne qurra'unta jama'a kun fahimci wannan maganar a ƙarƙashin wannan alqur'ani mutawatiri ne to alqur'ani yufidu al-ilma al-ilm al-yaqini al-qat'i kana ƙaryata qur'ani a nan duniya kai kafiri ne in ka tafi haka lahira ko shakka ba ma yi wuta zaka je kuma Allah ba zai yafe maka ba har abadan abidina me yasa saboda qur'ani mutawatiri ne to haka matsayin da hadisi da yake mutawatiri dan ku fahimci matsalar to abin da nake so shine ku je ku samu littafai na usulul fiqh sune za su kara muku bayani dangane da bambancin al-ilmu al-yaqini al-ilmu al-muktasab da kuma al-dhannu ash-shak da sauran abubuwan da suke da alaka da wannan Allah maraukakin sarki ya taimake mu to wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am a ba mu zo wannan da wannan mas'ala usuliya ce eh na'am ya hakuri ga karatun shi ba a yanzu Allah ya taimaka to kun ji wannan ko yace fal awwalu al mutawatir al musidu lil ilmi al yaqini bi shurutihi hadisi mutawatir na fa'idantar da ilmi na yaqini in ya cika sharudan shi yanzu kun san sharudan shi kun san shi kun san misalan shi sannan kun san me ake nufi da al ilmi al yaqini to dan girman Allah ku hada kanku da waɗanda suna nan yau a matsayin su na malamai ko daliban ilimi ba su san wannan abun ba kuma ba a koya musu ba kuma sai a ji a ce ku kuwa kawo rikici me nake nufi idan Allah ya sa gidan nan ya zama baban mu ɗaya ne sai aka samu wasu sun dage da kasuwanci to abin da yake wajibi ga sauran ban ba san su zama bayi shine su dage da me da kasuwanci su ma in ba haka ba ƙarshe za su zama bayi dan ba su zo duk sanda sallah tayi sai sun zo suna kwantar da kansu ne musu atamfar sallah ne musu ragon suna ne musu larura kaza sun zama me sun zama bayi idan gidan ya zama gida ne na academicians ɗan boko ne wasu suna boko waɗanda suka ki za su zama bayin waɗancan to idan kungiyar ku ta zama kungiya ce wadda take aiki da ilimi wajen wa'azozi wasu sun tafi suna karatu wasu suka ƙi yin karatu to akwai fitina domin waɗancan da ke karatu za su zo da abin da waɗannan ba su sani ba suna kuma da'awar ne suna da'awar su ma malamai ne kamar yadda waɗancan 'yan kasuwa uban su daya da waɗancan da suka ƙi kasuwanci za su zo suna da'awar ni ba dan uwan shi bane ya ba zai taimake ni ba ba zai iya taimaka mishi ba don shi abin da yake nufi taimako yadda shi wancan ke jin dadi shi ma ya ji dadi an yi zumunci kenan zai yi haka ba zai yi ba kuna fahimta ta da kyau ka je duk wani gida da zaka ga ƴaƴan gidan suna kasuwanci sun zama masu kuɗi an samu wasu sun ki neman kuɗi akhladu ila al-ard sun bi duniya sun shantake zaka je ka ji suna kuka da waɗancan cewa waɗancan ba su da zumunci dan me zumunci a wurin su a kawo a ji dadi tare a biya bukata tare kun fahimta to wallahi sai kun yi wannan karatun za ku gano wasu dalilan da suka sa wasu ku tun kafin jebu ya fito mun za su ce me yasa kullun ake rikici da albani matsalar ita ce dole ne in za kai malanta kai karatu cewar kai karatu ba wai kai ka a'a ka ci gaba da karatu kawai don an taba zuwa wani taro yace wai karatun nan da ake cewa ai wai har zuwa yaushe nace har zuwa kabari yace ta yaushe ba za ji dadin karatun ba kenan shi abin da ya dauka za a yi ne sai a yi rawani kuma sai a da a zauna a'a abinci ba ake cewa a ci har zuwa yaushe har zuwa mutuwa in ba haka ba kuma a mutu ko ba haka ba in ma a ci abinci har ran da ba a mutu in kuma ka ci fa sai a mutu saboda haka haka kaida take wannan karatu da muke cewa ai ba muna cewa ne ayi a'a sai dai canza salo in ka je yanzu kana koyon wadannan ne nan da shekara biyu ka gama koyon wannan ko to baka bukata ka sake zama koyon ilimin hadisi a gaban wani malami zaka je ne kuma sai ka tattara littafin hadisi dan yanzu duk littafin da ka dauka na ilimin hadisi baka iya karanta shi saboda dama kana da sirri amma baka taba zama gaban kowa ka koya ba to baka da sirri duk littafin da zaka tara da duk kaset din da zaka saurara ba zai watsake maka ba amma yanzu ka dubi wannan kaidar mutawatir din jama'a ku dubi darussan da muke tayi akai akwai littafin da zaka je ka karanta ka fahimci waɗannan bayanan ba zaka fahimta ba abubuwa ne a rubuce amma sharhin su a baki yake kuma sai kunne ya saurara yake iya fahimta a zuci a ƙarƙashin wannan magana da nake so in ce ita ce yanzu nan wani mataki ne muke na koyon ilimi idan tafiya ce tafiya zaka koma masallacin ku akwai wasu ustazan tare kuke aikin malanta zaka koma kungiyar ku zaka koma makarantar ku tare kuke aikin malanta ana kawo wani hadisi mai littafi ya ce wannan hadisi sahihi ne mutawatiri sai ka wani malami gashi ne yana karantar da balaga sai ya ce to sai me kuma an ce mutawatiri sai me sai ka ce mutawatiri yanzu kai ka san implication din shi bai sani ba kamar shi ne yanzu da ya iya na hau ka ce an ya kuli sai ce an ya kuli a an ya kula da sai ce a ka ce ai ɗaya ne an ya kuli an ya kulu an ya kula duka ɗaya ne kai an ya kulma duk ɗaya ne kawai sai ce a ya ba ki ce ɗaya ne ke baka ji abin da nake ba baka fahimta ba wannan shi ne asalin mihwar din fa rikici ne tsakanin wanda ya koya ya sani da wanda bai koya ba balle ya sani ba kuma shi wanda bai koya ba ya ce dole sai an yi tarayya a wajen matsayi tare da wanda ya sani Allah ya taimake mu dan haka jama'a kun ji dai mutawatiri malam ya ce wasani nabiyu al-mashhur shi yake kira al-mashhur wa huwa al-mustafid shi ne ake kira al-mustafid ala ra'ayin a bisa ra'ayin wasu malamai zan yi mana wannan bayani insha Allah amma bari mu dan dauki darussa game da ainihin al-hadith al-mashhur tukuna darussa dangane da abin da ya shafi ainihin wato al-hadith al-mashhur idan jama'a ba su manta ba mun bayyana a can da muka yi darussan nan a gurguje ko muka ce hadisi ainihin wato mashhuri shine hadisin da yazo ta hanyoyi uku ko sama da uku amma ba su kai ka ce musu yawa ba balle ka mai da shi mutawatiri ya fi biyu ya kai uku ko hudu ko biyar amma bai kai ka ce mishi mutawatiri ba a ƙarƙashin wannan wannan hadisin ya zama ne ya zama al-mashhur to ga wannan bayanin jama'a hadisi ainihin mashhur kamar yadda ainihin malamai suka buga misali daga ciki akwai inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an min al-ibad yantazi'uhu min al-ibad Allah ba yana dauke ilimi ne rana daya a waye gari da aka ce karshen duniya ba a waye gari ba ilimi ba wai za a waye gari ne kawai rana daya a can dauke ilimi ba Allah yana dauke ilimi ne ta hanyar dauke malamai malamai suna rasuwa shikenan ilimi na tafiya sai a waye gari ina ilimin babu don babu wadanda za su sharhe shi to wannan hadisi na kawo muku shine a matsayin hadisin da kuka sani da lafazin da komai a matsayin mutawatiri amma a matsayin hadisi ainihin al-mashhur ina so in yi amfani da wannan dama insha Allah ta'ala wajen kawo ainihin wato misali wanda ainihin malamai suka yi waqi'iyan misali a aikace dangane da yadda hadisi yake kasancewa ainihin mashhuri kamar ne so ka sani tukuna kafin mu tafi da nisa kamar yadda muka fadi a can kamar yadda mutawatir ya kaso to mashhuri ma ya kaso sai dai shi wannan kasuwar kasuwa ce tsakanin lugha da istilahi akwai hadisi mashhuri a lugance kawai ana nufin hadisin da ya shahara ko ba hadisin ƙarya ne misali yanzu hadisin yawmu sawmikum yawmu naharikum ran azuminku ran layyarku ma'ana idan kuka fara daukan azumi ran talata to dole sallan layyama babbar sallah za ta kasance ran talata ne in ku ta kasance ba haka ba to ko dai azuminku kun yi kuskure ko kuma ita sallan layya kun yi kuskure amma dole ne ranar da kuka fara daukan azumi irin wannan ranar ce dole za ta dace da ranar sallah babba yanzu wannan hadisin mashhuri ne amma kaga hadisi ne batil hadisin banza ne bashi da asali akwai hadisin utlubul ilma walau bisin ku koyi ilimi koda abin nan sin ne wannan hadisin yanzu ya shahara mecece shaharar ita ce ko ina kaje za ka samu mutane da dalibai da malamai da jahilai da ruwa-ruwa wane ne za ka ji kowa ya san shi ko ba ba da larabci ba za ka ji mutum ya ce yau ba an ce ko binnin sin ne a ji a nemi ilimi ba to wannan hadisin kaga mashhuri ne alal alsina an fahimta amma hadisi ne batilun hadisin banza ne ba shi da ko isnadin ƙarya akwai hadisin da ke biyo da shi ana madinatul ilm wa aliyun babuha ni ne birnin ilimi ni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wai aka ce ya fadi wai aliyu ne kofar dan haka in kana son ka shiga wannan birnin sai ka bi ta sayyidina ali wannan hadisin mashhurun alal alsina ya shahara akan harsuna amma hadisin batilun shi ma hadisi ne batili jama'a kun tinke wannan da kyau sai ne sai shahararren mafazi da aka kara akan ingantaccen hadisi shine talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin hadisi ne sahihi al-imam ahmad da ibnu majah suka ruwaito shi wa muslima lafazi ne shahararre duk malaman islamiya galibi sun haddace shi amma lafazi ko kuma ziyada batila wa in kanat ishtaharat ala al-ansina ko da ta shahara dan haka ku kiyaye nau'i na farko na hadisi mashhuri shine hadisi al-mashhur lughatan haka ce ya shahara ko ya shahara a lugance ne shine ko ya san shi kenan yanzu cewa hadisi kaza mashhuri ne sifa ce ta inganci ba sifa ce ta inganci ba ba kuma sifa ce ta raunatawa ba to ya rage in an ce mashhuri ne sai a bincika ya inganta ko bai inganta ba daga cikin damfara da ake samu da yawa daga cikin malaman Masar da na kasar Sham suka yi in suka kawo hadisi wanda suna sane bai inganta ba ko ba sani ba sai kawai sai ka ji mutum ya kawo hadisi sai ya ce hadisin mashhur hadisin nan shahararre ne ya Bush ma shahararre ne Bush shahararre ne a duniyar musulunci da duniyar kafirci shaharar Bush a duniyar musulunci ta mai da shi mutumin arziki dan haka shuhura ba ta da alaka da inganci ko rashin inganci game da hadisi a ƙarƙashin wannan malamai suka rubuta littafai masu ɗimbin yawa jama'a nan nazo mana da ɗan kaɗan ne cikin misalai misali ku dubi wannan addurar al-muntasira addurar al-muntasira fil ahadith al-mushtahira al-imam as-suyuti yayi anan ya tattara maka hadisai ne mashahararrun hadisai ba lallai ne zama ingantattu ba kawai waɗanda dai suka shahara wasu sun inganta wasu ba su inganta ba kawai shahara kun fahimta jama'a littafi na farko kenan littafi na biyu wanda aka rubuta shi ma akan wannan shine ash-shazara ash-shazara fil ahadith al-mushtahira gashi wani malami ne mai suna al-imam Muhammad ibn Tulun as-Salihi ya rasu hijira na da 953 wannan littafin mujalladi biyu ne hadisai ne shahararru ya hada a ciki sun inganta ba su inganta ba kawai shahararru dai sannan sai kashful khafa wa muzilul iltibas amma shtuhira min al-ahadith ala alsinatin nas. Wannan littafin shi ma mujalladi biyu ne. Gashi nan al-ajluni shi yayi shi ya rasu hijrana da 1162 mujalladi biyu ne shi ma kamar yadda na faɗi. To sai nan malamai haka suka yi ta waɗannan rubuce-rubuce ga wani al-jadd al-hafiz fi bayani ma laysa bihadithin. Waɗannan kuma suna bayyana hadisan da sun shahara amma su wannan yanke ba hadisai bane. Don haka duk abin da ka gani ya kawo maka cikin wannan littafi kawai ba hadisi bane. Ba ganin gashi nan. Gashi nan akrimul shuhud. Gashi nan. Akhiru tibbi al-kai. Ka san duk ana kawo wannan ko? Gashi nan eh. Al-hikmatu dallatul mu'min misali aina ma wajadaha akhadaha. Za ga sarkin gargajiya zai iya haddace wannan hadisi. Gashinan sannan gashi laysa min qaulin nabi wancan malami da yayin wannan littafi shine ainihin wato al-imam Ahmad ibn Abdul Karim al-Amiri al-Ghazzi ya rasu hijrana da 1142 wannan kuwa gashi al-doktor Muhammad Fuad Shakir yace laysa min qaulin nabi ba magana annabi bane ya tattaro ire-iren waɗannan ne gasu nan. Sa'annan sai wani babban malami yace al-abatil wal manakir والصحيح والمشاهير gashi nan shi kuma yake hadisan banza da na karirai da ingantattu da shahararru shi wannan yana tantance maka yace wannan shahararre ne wannan munkari ne wannan kaza ne to wannan shuhurar da yake magana shuhura ce al-lughawiyya to idan ko gane waɗannan littafan ba za su wadatar maka game da gano wannan hadisin shahararre ne a kaza ko kuma galibi su sun fi ba da karfin kawo waɗanda suka shahara a lugance a bakunan mutane amma mashhuran hadisai a wurin malaman hadisi to su ne ainihin matsalar da ainihin muke tattaunawa a kai a yanzu insha Allah ta'ala. Allah maraukakin sarki ya taimake mu. Na'am. Barin kawo mana al-aziz jama'a daga al-aziz ne za mu ji hukuncin ainihin al-hadith al-mashhur. Sun koma cikin matanin kun gani ko? Yace al-mashhur wa sani al-mashhur na biyu shine mashhuri wa huwa al-mustafidu ala ra'ayin shine ake kira mustafidi a ra'ayin wasu malaman wato ku ji wannan maganar. Kuna su da kyau tukuna bari muku misali a al'adance sannan mai yawa sai mu dawo cikin karatu. Duk dan da aka haife shi ranar Juma'a sai a ce mishi dan Juma. Wasu su ce mishi najume. Wasu ce mishi dan Jummai. To kenan da dan Jummai da dan Juma da Jume da najume duka daya ne. To sai a samu wasu Hausa sai su ce a in muka ce mishi dan Juma muna nufin wanda aka haifa da safe amma muka ce mai dan Jummai to wanda aka haifa da yamma yanzu su sun bambance ko ba su bambance ba to wannan irin kabiliya ce. Akwai malaman da suka ce da mashhur da mustafidi duk daya ne. Don haka menene mashhur? Mashhurin hadisi shine hadisin da yake da sahabbai uku tabi'ai uku tabi'ut tabi'ina uku haka hanyar tafi ko ba wani wuri an samu tabakar ta koma mutum hudu ko biyar amma dai bai gaza daga uku ba a duk kowace tabaka suka ce shine mashhuri. Waɗannan malaman sai suka ce shine kuma dai ake kira al-mustafid. Wasu sai suka ce a al-mashhur shine wanda tabakar ta daidaita shine sahabbai uku tabi'ai uku tabi'ut tabi'ina uku har aka kai yadda yazo gare mu ba inda ya saba. Idan aka samu wani wuri ya saba fa to sai su ce shine mustafidi. Kun ji inda sabanin yazo. Wasu kuma sai suka akasanta. Wasu sai suka ce in ya daidai wa daida tun daga farko har ƙarshe uku 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 shine mustafid. Amma idan aka samu ya saba uku wani wurin hudu wani wurin biyar to shine al-mashhur. Maganar nan da Ibn Hajar ya tabbata mana jama'a ita ce maganar da take daidai. Ita ce me? Hadisi mashhuri shine hadisi mustafidi. Amma daidai ce wannan maganar kuma idan kana karanta littafan masharika ne littafan malaman da suka taho daga bangaren gabas sune kudama'un dinsu sune mutanen Iraki, Kufa, Basra da sauransu. Muta'akhiruna dinsu sune mutanen Sham da makamantansu. Menene nake nufi? Yanzu Imam Muslim, Imam Bukhari da duk waɗannan zaka kira su mashariqa, malamai ne na gabas. Yanzu Ibn Abdul Barri shi kuma fa malami ne na Maghrib. Baji daga Maghrib yake, Ibn Rushd daga Maghrib yake, Ibn Al-Arabi daga Maghrib yake. To waɗannan malaman saboda bambancin guri su kuma ana samun bambancin ta'arifi. Yayin da mashariqa za su kira shi mashhur, to su kuma maghariba sai su kira shi mustafid. Amma dai duk shine to yake ce wannan maganar. Idan kana karatun littafan Baji ko Ibn Al-Arabi ko Ibn Rushd sai ka ji ya ce hadha hadithun mustafidun, sai kai shuru. To Ibn Hajar ya ce maka wa huwa al-mashhur. In kana karatu kai ba magharibi ne, sun karantar da kai tun kana karami ne mustafid, kana zuwa ba kai karatu a Saudiya sai ka ji suna cewa hadha hadithun mashhurun, sai ka ce shine wanda muke kira mustafid. Misali kun karantar da ƴaƴan ku turanci irin na Ingila, da hakan an zo A B C D E F sai ku ce Z, sannan zai yaro ya shi tafi America sai ji A B C D E F Z. Z din nan shine Z din ka kai da Ingila, kenan duk ma'anar da yake lafazin ne ya saba ku. Wannan ita ce ingantacciyar magana jama'a. Dan haka hadisi da wanda ya fara da mutum uku a kowace tabaka, tsakiya aka samu biyar ko hudu, ya kare da shida, in ka ce mai mashhuri kai daidai, in ka ce mai mustafidi kai daidai. Wannan ita ce ingantacciyar magana. Da wanda ya fara da mutum shida har karshen shi, in ka ce mai mashhuri kai daidai, in ka ce mai mustafidi kai daidai. Da wanda ya fara da mutum uku tun daga farko har karshen shi, in ka ce mai mashhuri kai daidai, in ka ce mai mustafidi kai daidai. Ma'ana bi inda kaga mutumin da ake kiran shi dan Juma, in ka ce mishi dan Jimmai kai daidai. Kawai lahajar garin su dai ka saba. Jama'a kun fahimta? Dan haka a babi na tahqiqi waɗannan maganganun da Ibn Hajar ya bada labarin su duk daidai ne, domin ya ce ne wasani al-mashhur, sai ce wa huwa al-mustafid ala ra'ayin, ai ala ra'ayi al-ulama, ala ra'ayi ba'd al-ulama, a bisa ra'ayin wasu malamai. To wannan ishara ne zuwa ga waɗancan da muka kawo. Wasalis na uku wanda aka ce aubihima, kun tuna? Ko kuma yake da hanyoyi biyu, al-aziz, shi kuma shi ake kira al-aziz, shi ake kira al-aziz. To kamar yadda nace jama'a, ina so in yi mana misalin hadisi ainihin mashhur, amma ina so in biyo ta kan mutawa'a, ta kan ainihin al-aziz, bari mu dauki ainihin wannan misalin insha Allah ta'ala. Misalin aziz jama'a, hadisin la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi. Bari mu miƙe mu rubuta shi a bango don ku ga kyakkyawan misali, amma dai lafazin kun ji isnadin nake so mu rubuta. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi. Sai ka dauka annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya faɗi magana haka take. To waye ruwaito wannan hadisi? Abu Huraira. Abu Huraira ya ruwaito a cikin sahabbai. Wane ne almajirin Abu Huraira a cikin ainihin wato sahabbai? Afwan, sai wa kuma? Daga nan sai Anas. Kun ga sahabbai nawa? Sahabbai biyu. To wane ne almajirin Abu Huraira a cikin wannan hadisi? Almajirin Abu Huraira a cikin wannan hadisi shine da shi yake cewa faqad rawahu an nabi sallallahu alaihi wa sallama Anas kama fi sahihain wa Abu Huraira kama fi al-Bukhari wa rawahu an Anas Qatada wa Abdul Aziz. Qatada
عن عبد العزيز daga Anas kenan warawahu an Abd al-Aziz Isma'il ibn Ulayya sana Isma'il dan Ulayya shi kuma ya ruwaito ainihin wato wannan hadisi daga Abd al-Aziz wa Abd al-Waris
Isma'il sai kuma ainihin Abd al-Waris Abd al-Waris
abin da nake so ku gane yanzu kaga Anas ya ruwaito wannan hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam waye dalibin shi Abd al-Aziz to akwai kuma wani katada to aje wannan muna son mu samu misalin hanya daya ne Abd al-Aziz kuma ya karantar da mutum biyu suka ruwaito dauki Isma'il
yanzu kaga ka dauki wannan hanya Isma'il daga Abd al-Aziz daga Anas daga Annabi sallallahu alaihi wasallam
an samu hanya daya ko
to sai Abu Huraira
Abu Hurairah anan bai kawo ainihin dalibin shi ba. Bai kawo dalibin ainihin Abu Hurairah anan ba. Ina zuwa. Idan bai kawo anan ba sai mai tattabi. Bai kawo wannan misalin anan ba bari mu kaddara isnadin Abu Hurairah Abu Salama ta dan Abdurrahman misali bani
Abu Salama dan Abdurrahman
yanzu ku duba jama'a Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi magana amma da ya faɗa mutum nawa ne suka je suka bada labari shi ake magana riwaya mutum nawa suka je suka bada labari ba wai mutum nawa suka ji ba mutum nawa suka je suka bada labari mutum biyun nan da aka zo nan almajirin wannan daban da almajirin wannan anan ko kun fahimta da aka zo Abu Salama ta dan Abdurrahman shi kuma misali sai karantar da al-Imam az-Zuhri yanzu ka duba almajirin Abu Salama anan ba shine kuma almajirin Abd al-Aziz ba anan dan haka
bani dan ku fahimta da kyau jama'a bari mu rubuta su gwara-gwara النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشين صاحب الحديث أنس راوي الأول أبو هريرة راوي الثاني ينمك تي أبو سلمة كان عبد الرحمن شيكما يكرم تدع الزهر ينمك تي عبد العزيز Abd al-Aziz kuma ya karantar da Isma'il
so ina so ku natsu da kyau yadda ko ga ya taho dinnan haka ya ci gaba da tahowa har ya zo Imam al-Bukhari ya ruwaito shi nan ma ya ci gaba da tahowa har Imam al-Bukhari ya ruwaito shi ma'ana a littafi daya hadisi daya yana da hanya nawa biyu dan haka ya zama
al-aziz
ko kun fahimta jama'a ko ga misalin da nake so in yi mana yanzu ku kaddara wannan hadisi ka same shi ya zama aziz sai ka matsa kana yawan neman shi a cikin wasu littafai ko kun fahimta akwai littafai waɗanda sai mun zo zaka za a faɗa maka irin littafan da insha Allah za su taimake ka wajen irin wannan aiki ga hadisin kana da shi ga hanya ɗaya ka samu ga ta biyu ka samu kana ta neman hanya ta uku wace hanya ce mafi sauki malamai sun yi hanyar da za su sauƙaƙe maka idan ka gano sai ka dubi wannan hanyar shin daban ce da wannan sai ka same ta
hanyar nan daga Aisha take
wannan hadisin ne fa kun fahimta amma daga wa
daga Aisha Aisha ita kuma Urwa ya ruwaito daga gare ta Urwatu ɗan Zubair shi kuma ya karantar da ainihin wato Hisham ɗan shi to ku duba
yanzu asalin hadisin ɗaya ne amma hanyoyin fa guda uku ne to wannan in haka ta faru shi ne kyakkyawan misali na al-hadisi al-mashhur amma ka kiyaye. Mun yi wata magana a baya, idan ka zo za ka binciki wannan, yanzu wajen aikin bincike ka gama, to wajen aikin inganci za ka binciki wannan ya inganta, sai ka gano cewa wannan sahihi ne. Ka sake biyo wannan sai ka gano cewa wannan ma sahihi ne. Da ka binciko wannan shi kuma sai ka gano cewa hasan. Dan haka in ka ji za ka yi cewa haza hadisun hasanun sahihun mashhurun, wannan hadisi ne hasanun sahihun kuma mashhur. Kun fahimci fasara ko ta kalma? Hasanun yana da isnadi daya hasan, sahih yana da isnadai sahih, sannan mashhur bi itibari turqihi as-salata. Kun fahimta jama'a? Idan da za ka tafi sai ka sake samo wannan hadisin yana da isnadi daga Jabir. Jabir ya karɓo daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Almajirin Jabir a nan shine ainihin Abu Zubair. Abu Zubairi Muhammad ibn Muslim ibn Tadus. Abu Zubair shi kuma da aka samu wannan riwaya sai aka ji ma'amar sai a ce subhanallah, isnadi ya mutu da'ifun. Kuduba Abu Zubair an Jabir Abu Zubair ma'amar sai a ce da'ifun, amma fa wannan hadisin ka samu mai hanya ta hudu amma ita da'ifiya ce, ko in ka zo wannan hukunci za ka cire wannan banda hanyar. Da haka ba za ka taɓa cewa hadisin yana da hanyoyi hudu ba kai shuru, sai dai ka ce yana da hanyoyi uku ingantattu, yana da ta hudu da'ifiya. Domin kana da riguna guda biyu, ɗaya an watsa masa batir ta farfashe, haka za ka ce rigunan ka nawa? Sai ka ce kana da ɗaya, ɗaya kuma tana da ruwan batir. Yawwa ba riga ba ce, amma dai a hoto riga ce. Ko kun fahimta? Don haka hadisin yana da hanyoyi uku amma akwai ta hudu ba ta inganta ba. To me fa'idar ka kawo wannan da ba ta inganta ba kuma ka ce ba ta inganta ba? Saboda wani wanda mai yiwa bai kai ka ilimi ba, kada ya je ya gano ta. In ya zo ya gano ta ya ce a wani ya ce hadisin nan hanya uku ne, mu mun gano hadisin hanya hudu yake da ita, ashe rubabbiya hanya ce bai sani ba. Ko kun fahimta jama'a? Saboda haka tsoron karkaiwa wani istidraki da abin da yake shirme ne tun farko sai ya gano ya faɗi matsalar da ke ciki. Amma kawai a zo a ce wannan hadisin yana da hanya uku ne bayan an gano akwai ta hudu mai matsala, wannan kuma ka bude wa kanka kofar wani ya zo ya ce ya yi maka istidraki ko da bai dace ba. Ko kuma kai kuma ka zo ka ce hadisin nan yana da hanyoyi guda hudu, ka bude wa kanka kofar raddi, wani ya zo ya ce a'a, dan me za ka hada da wanda ba ta tabbata ba, ka ce jika dole ka ware. Shi yasa za ka ga idan suka tashi aikin da al-Imam Ibn al-Mulakin malamin su Ibn Hajar yana takhrijin wani littafi ne na fiqh tarki ya tabbata ga Allah, idan ya dauko hadisin jama'a wani lokacin sai ci shafi 60 yana magana akan hadisin, amma duk maganganun zai gama hanya daya ce ta tabbata. In ya kawo sai ce wannan hadisi sahihi ne, ya zo cikin Bukhari, sai ce amma Baihaqi ya ruwaito shi, sai su zuba sai ci shafi 30 yana magana akan isnadin Baihaqi, ya gama ya aje shi ya ce bai inganta ba, sai ce Darqutni ma ya ruwaito shi, nan ma ya saki cin shafi 20, shafi 59 an ci duk akan rashin inganci, sai ka ce dan me? Dan kada da ya gama kawo wancan ya shuru wani ya je ya dauko isnadin Baihaqi da Darqutni, to ce ai su ma sun inganta. Ko kun fahimta jama'a? Sai ka ga ya kawo hadisi gashi yace ruya anna jaysh al-muslimina tafarraqu fa ghanima ba'dhum bi awtasin wa ba'dhum bi hunain fa sharaku hadha sahih qala ash-shafi'i fi ma naqalahu anhu al-bayhaqi fi sunan al-ma'rifa madad gashina yakaiti al-hadith as-sadi' ba'd al-20 an ibn umar anna hadha hadithu hadha al-hadith sahih akhrajahu ash-shaykhani gashina kaji sai yace wa qad awdahtu turqahu bayan ya ce ya inganta anan ya takaita, sai ce amma na fito da hanyoyin shi karara wal jawaba amma arabahu, da kuma na bada amsa game da hadisan da suke karo da shi, في تخريج احاديث الوسيط اتكن تخريج احاديث الوسيط ne yake so yace maka dan karkace to ai ga wasu hanyoyi kuma waɗanda suna karo da wannan da ka inganta to yace a nayi magana akan su kuma can saboda asali jama'a malaman hadisi sun ba kowa haushi ne kana da ƴan hadisan ka duk sun zo sun ce ba su inganta ba to kullun fata kake yayi kuskure dan karama sai sa ba su abude wa kansu kofa sai ka ce dan me ai malam mun yadda da kai zai ce a ko wanda ba su yadda ba ai wanda suna nan suna jahiya kun fahimta jama'a Allah ya ce maka na wa da dusawa amma ni dan ya kace shi na shike ne zaka ce wa hadha hadithun hasanun sahihun aziz za kuma kai ce wa hadha hadithun sahihun in kace sahihun kana nufin asali hasan yana karkashin sahih ne ya inganta shikenan kun samu da yake cewa idan hadisi daya yazo da hanyoyi biyu daya hasan daya sahih ya zaka ce kana da yancin ka ce hadha hadithun sahihun gharibun ayin azizun kuma kace ai daya hanyar hasan sai kace ai hasan yana karkashin sahih ne inganci ake magana tabbata za kuma ka iya yin karar ka ce hadha hadithun hasanun sahihun gharibun to ka zama Tirmidhi kenan Tirmidhi yakan yi haka karara hadisin yana da hanyoyi biyu daya hasan daya sahih ha sai ce hadha hadithun hasanun sahihun azizun aziz din nan adadin hanyoyin husn kuma fa ya siffanta hanya daya siha kuma fa daya hanya to suna da yan wadannan nan haka ma yanzu a mashuru zaka iya abin nan haka to jama'a mu koma mutanen littafi ta wata magana babbar magana yace walaysa shartan lis sahihi walaysa shartan lis sahihi shi hadisi aziz barin fassara mana da Hausa hanyoyi biyu ba sharadi bane game da ingancin hadisi wato wasu malamai ne suka ce hadisin duk da ke da hanya daya to ba zai taba inganta ba suka ce ko ya inganta bai inganta ba sai malam yace walaysa shartan lis sahihi ba sharadi bane ga ingantaccen hadisi an yabluga martabatal izza sai ya kai aziz na fassara mana maganar ne wannan wuri yana daga cikin ƴan wurare masu dan wahala kadan a cikin nukba amma babu wahala an kana su wato ko da yayi magana ne sai ya ji tsoron akwai wasu da suke da sabaninta an samu wasu malamai kamar su al-Imam al-Hakim kamar su al-Imam Abu Ali al-Jubba'i duk da yake maganganun nasu ba karara bane amma ana ganin sun fitafi akan wannan ra'ayi cewa hadisi ba zai taba zama sahihi ba in yana da hanya daya dan haka a wurin su da hadisi ne hanya daya da'ifi ne mafi karancin hadisi ya zama sahihi sai ya kai aziz sai malam yace walaysa shartan lis sahihi ba sharadi bane ga ingantaccen hadisi sai in ya kai aziz sai yace khilafan liman za'amahu sabanin wanda ya riya wannan maganar kowa ya riya ta ma ina fata an gane wannan maganar tana da matukar muhimmanci ka santa domin maganar ta yi reshe waɗanda suka faɗi wannan maganar sai suka da suka yi mata wani reshe reshen da suka yi mata sai tufka da warwara ta bayyana sai suka ce dan haka dukkan hadisan da ke cikin sahihul bukhari Imam al-Bukhari baya karban su sai sun kai mafi karancin suna da hanya biyu wato Ibn Hajar da yazo yi musu raddi in ka karanta sai ga kamar sai da ya dariya ma tukuna sannan yayi raddin sai yace yo ai wannan wani kuskure ne wanda bai kamata ma a ce irin waɗannan malaman sun yi shi ba domin hadisin farko a sahihul bukhari garibi ne hanya shi daya ce hadisin karshe a cikin sahihul bukhari garibi ne kalimatani habibatani ila arrahmani kalimatani khafifatani ala al-lisani habibatani ila arrahmani saqilatani fi mizani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim wannan hadisin hadisi ne garibi shine bukhari ya rufe da shi hadisin innamal a'malu binniyati hadisi ne garibi shine bukhari ya bude da shi to idan kuka ce bukhari baya hujja sai da hadisi aziz to da garibi ya fara da garibi ya rufe sai aka sai ibn hajar yace wannan magana ta su kuskure ce sun yi wa bukhari taqawul
sun faɗi magana a madadin Bukhari, maganar da bai ji ba bai gani ba. Dan haka hadisan cikin Bukhari akwai hadisai gharibai, akwai azizai, akwai mashhurai, akwai mutawatirai. Haka Muslim, haka Ibn Majah, haka duk sauran tafannin kana iya samu. Dan haka ina son ku natsu da kyau ku fahimci wannan maganar da malamin yake cewa wasalisu na uku al-aziz, shi yake kira al-aziz, walaysa shartan lis-sahih, ba sharadi bane ga ingantaccen hadisi sai ya zama aziz, khilafan liman za'amahu, sabanin wanda yayi wannan magana. Warabi'u na hudu shine inda yake audu wahidin, kun tuna audu wahidin, sai yace shi kuma shine al-gharib, shi yake kira al-gharib. Jama'a kun ji wannan karatu, duk hadisin da yake da hanya daya shi yake kira ainihin al-gharib. Kamar wanne? Kamar hadisin nan da muka yi misali na ainihin sayyidina Umar, bari ku ji ainihin hanyar shi tiryan tiryan, wanda za ku ji ta tabbata cewa hanya ce ainihin kwaya ɗaya rak. Wannan hanya ba ta kama haka. Dama dai Umar ya ruwaito ainihin hadisin, sannan Alƙama ya ruwaito daga gare shi, sannan sai ainihin wato At-Taymi ya ruwaito daga At-Taymi, sai Al-Ansari daga Al-Ansari, kuma sai ainihin wato hadisin sai ya yadu. Umar sai Alƙama, daga Alƙama sai Muhammad ibn Ibrahim, daga Muhammad ibn Ibrahim sai Yahya ibn Sa'id, daga Yahya ibn Sa'id shikenan hadisi ya taho wurin Sa'id al-Sufyan ibn Uyayna, daga Sufyan dan Uyayna a cikin Sahihul Bukhari. Sai kuma malamin Imam al-Bukhari shine al-Humaydi Abdullah ibn Zubair, daga nan sai Imam al-Bukhari. Bari mu rubuta duk da ana mana isharar lokaci yayi, amma dan ayi kyakkyawar fahimta. Duba idan ka bude Sahihul Bukhari sai ka ga Imam al-Bukhari ya ce haddathana al-Humaydi, Abdullah ibn Zubair shi ko sai ya ce an Sufyan, bari ta kaita mana an Sufyan wato ibn Uyayna an Sufyan, sannan Sufyan shi kuma ya ce an man waye na karanto yanzu Yahya ha haka Yahya ibn Sa'id ko Yahya ibn Sa'id al-Ansari, Yahya ibn Sa'id shi kuma daga Ibrahim At-Taymi, Muhammad ibn Ibrahim At-Taymi, Muhammad ibn Ibrahim shi kuma daga Alƙama, Alƙama shi kuma daga Umar. To yanzu kun ga wannan hanyar, duk inda ka je haka za ka same ta. Duk inda ka samu hadisin innamal a'malu binniyati da wata hanya ba wannan ba, ba ta tabbata ba. Ka karanta wannan bayanin a cikin Jami'ul Bayani, ai Jami'ul Ulumi wal Hikam sharhin 40 hadis. Ibn Rajab sai dai ka hanyoyin waɗanda ba su tabbata ba. Sai ce wannan hadisi gharibi ne, amma an ruwaito shi ta wasu hanyoyi da su ba su tabbata ba, ya tsaye bayanin su. An gane? Dan haka Bukhari ya ruwaito daga Humaydi, Humaydi daga Sufyan, Sufyan daga Yahya, Yahya daga Muhammad ibn Ibrahim At-Taymi, Yahya ibn Muhammad ibn Ibrahim At-Taymi daga Alƙama ibn Waqqas Al-Laythi, shi kuma daga Umar ibn Al-Khattab. Wannan shine ainihin misali na gharibi. Ya ruwaito innamal a'malu binniyat. Ina fata an gane. Ga wata magana mala yace wa kulluha, an ga wurin wa kulluha, dukkanin su tun daga na daya, na biyu, na uku, na hudu, ya ma sai yace siwal awwali, banda na daya, banda na farko. Yanzu kenan tun daga wanne? Tun daga na biyu, na uku, na hudu, siwal awwali, banda na farkon, banda mutawatir, ahadin su ake kira ahad. Kun ji da shi jama'a? don haka menene hadisi ahad ba hadisin mutum daya ba hadisi ahad shine hadisin da bai kai mutawatiri ba to sai ka ce ya kasu kashi uku akwai mashhur shine kaza akwai aziz shine kaza akwai gharib shine kaza don haka hadisi ahad suna ne na jinsi ya kasu nau'i uku mutawatir shike jefe to mun ce maka menene ahad dan zaka ji sai ka ji mutum ya ce mu ba ma aiki da hadisi ahad mun ce mishi me hadisi ahad sai ya ce hadisin mutum daya to akwai bambanci tsakanin ahad da ahad da wahid da ihda da al-awwal to akwai bambanci saboda haka hadisi ahad shine hadisin da bai kai mutawatir ba mun ga mutum ya ce maka mu ba ma aiki da hadisi ahad sai ka ce to yanzu hadisan tahiya da kake na Umar hadisi ahad ne don garibi ne innamal a'malu binniyati ai shi ma hadisi ahad ne wato maganganu ne baka ga mutum an nada shi malami